Shi yasa za mu ɗan duba wasu daga cikin littattafai da suka yi lokaci a kan irin wannan matsala ta daban ne da yawa sai dai kawai a kai ka kan wasu tun da bayan da za mu iya gangare su gaba umuman in ka duba da tattafai musamman da ake rubuta su a kan ko hadisi ko a kan fitowa a kan samu wani malami ya zo ya shirya kashin bai ma'ana zai yi bayanin da suka kwanta to a cikin bayanin na akan samu wanda zai bayani a kan mutane da halayyar masu rawaito hadisi wanda wannan ilimi a wajen malaman hadisi shi ake kira ilmul jarh wa ta'dil ma'ana suka da kuma wato adantawa ma'ana abin da ganin mutum adami ne da wasu siffofi da suka tattara a kan ko a soki mutum saboda an gan shi da wata siffa ta sarki wannan shi ne ilmul jarh wa ta'dil kuma tun daga malaman farko aka fara samun irin wannan ilimi tun daga su yahya ibn ma'in yahya ibn sa'id da su imam al-bukhari da dai makamantansu sun yi ta rubuce-rubuce za su rubuto ra'ayuwar su da cewa ne shi ne ɗan wani kaza kaza da abubuwan shi kaza har zuwa da irin su ibn hajar cikin takarai da kanadi ina ne ko imam zahiri a cikin nizamin da yake da ko siyarwa a adamin mubala mana za a ɗin mutum ne sai a kawo da shi a wani ma'aun sai a gaya a matsayin wannan mutum an taɓa tuhumar shi da ƙarya ko kuma ya ga hukunci na samada ko ba da samada idan an zo hukunci a hadisi sai an nemi yawan da amma an samu mutum a ciki an gane ko idan aka samu mutanen nan dukkan su a dubai ne ba a tuhumar su da wani abu to kaga za a iya cewa hadisin yana iya tabbata idan kuwa ana zargin ɗaya daga cikin su da wata siffa ta zargi amma a ce ana tuhumar shi da ƙarya ko kuma a'a ya bayar ya taɓa ba da labarin wani da bai haɗu da shi ba da dai makamantansu to kaga sai a yi suka a wannan hadisin a iya cewa za a hukunta shi to sai abin da ya shafi shi kanshi hukunci a kan shi hadisin da zai zo da irin hanyoyin da zai zo in gane ko hadisi yakan iya zuwa amma a samu yana da hanyoyi da yawa wanda ta yiwu hanya guda ɗaya da ya zo ba a yi da ƙarfi ta wannan hanyar amma an samu wata hanya takan iya ƙarfafa shi an ba manta ba wancan zafin mun yi magana a kan da tattafai cewa kamar yanzu wanda ke karanta mazhabar malikiya da zai ɗauki ya zama yana da masalikin da rani in gane ko na muhammad tabrik al-gumari wanda in ka duba dai littafin risala zai kawo ma baki ne kawai ma'ana maganganu in gane ko shi ne kamar wanda zai ke nan amma ba dalili to amma shi ne risala ya san da akwai dalilin kamar yake zai kawo ma kowace matsala ya kawo dalilinta kuma ya yi bayanin wannan dalilin ta yi littafin ba zai iya karantuwa ba saboda zai zama ya yi girma da yawa to shi yasa sai aka samu wasu malamai suna taƙaita irin wannan don haka yanzu alal misali in ka ɗauki kamar shi misali ku ke gada ga shi nan a sharhin risala na Muhammad bin Sadiq al-Gumari wani mutumin Morocco ne ko Turi in gane ko kama a cikin risala ya kawo babu taharatul mali wa tawbi wal buqa wannan babi ne a risala ya ce wa ma yuzi min al libasi fi salati da abin da yake wadatarwa na tibadi a cikin sallah sai yake kara wa kuma bunda wa min salli yunaji rabbahu wannan shine lafazin da yazo a risala amma bai kama dalili ne dalilin cewa wa min salli yunaji rabbahu ba shi wannan malamin da ya ɗauka zai kama dalilin cewa lallai gaskiya ne maganar Allah da sallama an samu daga gare shi cewa mai sallah yana zance da Allah ko yana sada da Allah sai yake bi hadisi ana qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam in kana ahadukum idha sa'ina ahadukum idha kana fi salati fa innahu yunaji rabbahu to kaga shi ne rusala da ya yi zai ce ma kawai al-musalli yunaji rabbahu ba bukatar ya kama wannan domin hadisin dan shi a tunanin shi ta sani a lokacin su da suna irin da ba yasa karka dauki da shugaban maza ba ka ce kawai zunge ne ana faɗa ra'ayi a huwa mabni ala dalil da abin da ka ga an faɗa yana da dalilin da yasa ya faɗa haka in gane ko kuma abu dalili yana da ikirarin da ya kai shi zuwa ga wannan ya kawo hadisin hatta zai ce al-hadithu muttafaqun alayhi wa tibadi an ghayri akwai kuma wasu dalilai wasu babun akwai wasu hadisai da yawa yace to kaga da fazil sallallahu alaihi wa sallam sai yunaji rabbahu fa alayhi an yata'ahaba li dhalika bil wudu to ne fa dalilin fa alayhi an yata'ahaba li dhalika dalilin da shine sai bi ta'ala idza kuntum ila salati fasilu wudu'a wa hadithi abdullah akani ta kawo da asiya ko da fita da idan da yasa wato wannan magana to kaga ko idan mutum haje kana karanta da ne wannan da tafan ba to zai karanta da sala haka da kai ba bidoni ma'arifati bi dalil yani ko ma'ana idan wata mas'ala ce da aka yi zabani a kanta ta yi misali ko na jasa ko wani abu da sauransu aka kawo sai ce ai malikiya ba su da dalili ya ce aka zai ka duba dai dalilan da suka kawo yani ko kamar a nan akwai mas'ala da ya kawo yake cewa shi ne misala yake cewa a waya kunu zalika jima'in qadim غير مسلوب من النجاسه ولا بماء قد تغير لونه لشيء خالقه من شيء نجس او طاهر يعني هو انا يا كاو حديث يتي اذا تغير احد او طاهر بما ذكر كل بقوني عليه الجمع وانا ما مدنا من رسالة من مدنا من شيء من ما كتاب من ذلك شواء اذا ذهب لسنك كوبر وايد كتا شروع ان يعزم بغاية امكاني لسنك a zama yawan su zama da dauka to ai idan dan dana ruwa ya canja shi kenan ko warin sa ko kalar sa ko abin nan an ce ina da nini yake haka mai risala yake da akwai da nini yake da nini farko Allah ya ce an zanna min samai ma'an fa'ura mun gane ko ma'an zanna min samai ma'an fa'ura haka nan akwai hadisin Abu Umama radiyallahu anhu da Umar sallallahu alaihi wasallam yake inna ma'a da'ina jitu kushayri illa ma dadaba ala bihi wa fa'ani wa lawni ko shi wannan hadisin ta gaba ya ce cewa shi ruwa baya zama na jasa da wani abu sai dai abin da ya rinjayi warin sa ko dandanan sa ko launin sa mana wannan ba hadisi ba ne saboda hadisin da aka rawaito aka haka aka rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce amma ba ya yi yanki dan shi ma da yake rawahu ibn majah wa daru qutbi wa fi sanadihi ba amma sanadin hadisi akwai ruwa dan haka ba za a ce annabi ne yake idan ruwa ya fitaka da ɗaya daga cikin zukofin sa ya zama na jasa ba za a ce annabi ne ya faɗa ba saboda hadisin da ake ganin sa cewa annabi ya faɗa bai inganta ba shi ya faɗi ma yake hadisin sanadin sa akwai ruwa amma yake walahu turuqun ukhra yana da wasu hanyoyi kuma daban-daban hadisin da yazo ma'ana ba ta hanyar Abu Umama ba ke amma kuma din yace ba yi ba dukkan su suna da ruwa wal'umdatu amma abin dogaro shine alal ijma malaman ne suka yi ijma'in cewa in dai ɗaya daga cikin zubar ruwa yake fita to ruwan nan ya zama na jasa bana ba za a yi amfani da shi ba ya zama fahimun ghairu sahih wannan ijma'i ne na malamai kuma ijma'i hujja to halin mutum zai karatu cikin ruwa ya kamata ya dinga sani dukkanin an gane ko mana in ka zo ka tuke ka ce me yasa ka ce ko a mazhaba ku ka ce da rashi da dalili sai ke aida jidin bayi da inganci na ce to akwai ijma'i yan ta ce hadisin da inganta ba to akwai ijma'i da ya tabbatar da haka ijma'i kuma ba ta cewa zai inganta ba an gane ko ya ce haka hu ibn munzi to haka za ka samu ana fitar da hadisi don haka sakacin da muke a irin wannan lokaci shi ne ilimin hadisi ba a bashi muhimmanci da ta zo ta fara karatun hadisi zai ta ga abin ya yi tsayi yana da wahala an ce wannan ya ce an ce wannan ya ce da wahala ta fi so kawai a zo a bata abu kai tsaye ya ne ko zai abu zai zai ce ma me ya hukuncin ka za ka ce ka za haram ne ko haram na yana bukatar ka ce mishi ka za haram ne ka ce mishi ga dalilin da yasa ya zama haram ka za haram ne ga dalilin da yasa ya zama haram ko ni na jino akan wani abu cewa misali kamar wani aiki a cikin sallah cewa duk wanda bai wannan aikin ba sallah shi ba ta yi ba to sai na jina shi akan da ni ne da ni ne da ni ne shi ne saboda kaza da kaza ko an samu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kaza da haka duk wanda zai karanta manzo ba ta maliki ne wanda ne ta shi ne mafi kusa akwai nan ne manyan da ke bai irin su kan ji inda ko da iskin ka duka na ibnu abdullah da kuma wasu malamai da ke maganganu a kan wannan wannan a mazhabar malikiya ne a wannan jawabin gani na tafsiri a hadisi manarul sabil manarul sabil littafin ne na ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hanbaliya ya ne ko shi ma ya yi littafin shi ne kamar yadda mai rusada ya rubuta littafi duk da yake a cikin littafin da shi yakan kawo hadisa wani lokacin sai hadisin mutafakun alayhi wani lokaci ce hadisin yana da rauni to malam albani Allah ya masa rahama da ya tashi sai da ya dauki wannan littafin ɗaya bayan ɗaya yana shiro da dalilan yana binciken idan ya samu hadisi a cikin Manarul Sadiq zai zo ya yi magana a kan wannan hadisi don ya nuna ma yadda wato ya kai da ma'ana zurfi a cikin ilimin hadisi in ka ɗauki matsalan hadisi ɗaya za ka ga yadda yake jero shi ya shiga ta nan ya kawo wannan hanyar da ce a wani ya rawaito shi wani ya yi kaza wani ya yi kaza kamar yanzu ya kawo hadisi ya ce hadisu addinun nasiha akwai ya san addinun annasiha ko hadisi ne ko ya ce hadisin ya zo ne a shafi na 13 a wancan littafin ka dai na zo ne ya karanta littafin ne na ciki da waje a shafi na 13 ya ce hadisi ne sahih ya ce hadisin wani da min hadisi tamim jari wa abi huraira wa abdullah ibn umar wa abdullah ibn abbas inda albani ya ce hadisin ya zo ta sahabbai guda hudu to kowanne daga cikin sahabban nan zai dauki ɗaya ya ce ga abin da aka rawaito ta hadisin sa ya ce amma hadisin tamim hadisin da Tamim al-Jari da yake ya rawaito fa akhrajahu Muslim wa Abu Awana kuma yake ma Muslim zai ce mujallad na farko jami na farko sai wannan da zaka ce wai ne ya wuce ne da zai tafi a gidan hadisi yake Muslim ya fitar da shi hadisin Tamim al-Jari ke nan sai da wasu wanda suka rawaito hadisin addinin nasiha ya ce fa akwai wani ne ya rawaito to hadisin Tamim al-Jari yake wanda ya rawaito shi Muslim Abu Awana Abu Dawud An-Nasa'i Imam Ahmad ibn Nasr daga Suhaib ibn Abi Salih daga Afa daga Zaid al-Layth daga shi Tamim al-Jari daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai dai sun yi kani sai dai Imam Muslim bai kara lafazin sa ba cewa addinun nasiha salatan thumma zadu jami'an wa qulna liman qala lillahi wa likitabi har zuwa karshen hadisi to ya gama da hadisin Tamim al-Jari sai yace daga tayyib sarwaji ya ce wa Abi Hurairah cewa amma hadisu abu huraira fa akhrajahu an-nasa'i wa tirmidhi ya kawo hadisi wanda suka sani sannan sai yaje hadisin abdullahi dan umar ya ce wa amma hadisu abdullahi ibn umar fa akhrajahu ad-darani wa ibn nasr wa al-bazzar a cikin zawaid din sa min tariqi hisham ibn sa'ad an zaid ibn aslam wa nafi anhu ay an abi huraira qultu imam azani ya ce ni kuma sai na ce wa hadha sanadun hasan wannan sanadin yana da kyau wa huwa ala shart muslim sharadin imam muslim ne amma kuma bai fitar da shi ta wannan hanya ba wa azahu fi jami' as-sahih li abi shaykh wa amma hadith ibn abbas yake fa akhrajahu ahmad min tariq amr ibn dinar qala akhbarani man sami'a ibn abbas yaqulu fa dhakara umar quran qultu yace na ce kuma wa rijaluhu fita duk wanda sarwai to hadithin amintattu ne ya koma sharhu wa ta'dil kenan yace gairan nabi lam yusamma sai dai wanda ba ambaci sunansa shi ba mu san ko shi fika ne ko ba fika ba wannan shi ne ilimin hadisi da haka idan albani ya zo ya ce ma hadisi bai danganta ba yana da dalili kai kuma kai saka ciyan danganta ba sai ka kawo dalilan da za su dunkule wannan dalilan da ya kawo shi yasa wasu yan uwa gaskiya ba su fahimci a ce hadisi ya bai ba ne ko kuma hadisin da ka kawo yana da rauni ko shi ya sa a yi kowa da a tabu ba irin bincike da yake ya bi shi da ke yake kowace hanya ta yabi aka samu hadisin kai ina ya zo suwa ya da wani idan ma akwai matsala a hadisin yayi bayanin sa in ba matsala ma yayi bayanin sa kada ya kawo babu aniya yake hadisu annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ittasala min jafnati kada yake a sahihu akhrajahu abu daud wa ibn majah min hadisi abdullah ibn kuma ba wannan bane kadai littafin albani yana da sunnatul ahadith al-da'ifa yana da sunnatul ahadith al-mawdu'a yana da sahih al-tarjih wa at-tabi' wa at-tarjih yana da sahih sunan abi daud wa sunan sahih sunan ibn majah yana da tabai da yawa wanda na tafsiri ne kawai da aka kana shakku akan wani hadisi da aka kawo in ka koma cikin irin wannan littafin to za ka iya gane cewa hadisin da aka kawo haka ne ko ba haka ba kuma matsalar da aka gina akan hadisin ma'ana haka take ko ba haka take ba in gane ko kamar yanzu a nan ya ce akwai hadisin da ya zo cewa salli wa in qasara ala al-aqil ma'ana cewa yi sallah ko da ake wato ana ruwa akan abin shimfiɗa sai shi mai Manarul Sahih ya ce rawahu Bukhari a shafi na cikin al-Kitabul Kariim sai shi Imam al-Albani ya ce ba'i hadisin yana da rauni ba sahih ba وهو زيادة في حديث صحيح آلم يأتي حديث في جنس أكل وعند تقدم تقليل إليار جاي أي بيان فأحديث نتري يقوم أولا بساق فأنا واني بيواني لألا يكيبا واني يقول لكم بايسا وكما داجي واسا أما كن يلاجي والذين جاهدوا فينا لأن يتنقوا قبولا باوي هنا أسرق جاء الواني واني اكتوا يا فقوة ثم يا أخوة ماذا بأسا عندك فأرواتي وانا تنقيق الحديث na imam ibn hajar al asqalani shi ma ya fitar da hadisin ar-rafi'i al kabir misali in ka dauki masala ka dauki hadisi daya wannan mujallad ne na farko ne mujallad ne hudu albani wannan riwayu ne ne mujallad tara ne yan ko mu muna da masalikul dalala mujallad daya dan da lama da kan mujallad nan mutane mu kuna da mujallad dai na mazhaban maliki ya mu kuna da mujallad wanda yayi kana wanda yayi goma ta wannan kabar yan an kuma tambayi na ibn abdullah ya nan mujalladai da yawa kuma da yayi tafsiri ya fitar da hadisan muwatta maliki kuma irin wannan mujallad ne ke kawo ngani ko yake ta to anan ibn hajar al-sabun da kuma yayi irin wannan bincike hadisaini na wani littafi da aka rubuta yake ta kawo shi da baya kamar yadda Albani ya cikin tamamu dinna akwai wani littafi da ya shahara ana ce mishi fiqhu sunna ko kuma fiqhu sunna ya kawo hadisai ya wanda bai san hukunci hadisi ba zai je gini akan wasu matsaloli na to sai ma Albani ya dauki hadisan da yake da yake yana bayani kamar anan akwai hadisin kullataini hadisi ya zo sun bulugul maram ko shi ne hadisin ya tawo da bulugul maram idan ba daga ma kullataini lam yahmil al-qabr idan ruwa ya kai yawan kullu guda biyu al-kullu shine salka da ake yi wato kafata an je kaman daga kasar arewa din daga Sokoto zuwa Niger zuwa har Yaman suna amfani da wata kafata ce ake yin ta ne girma so da ake diba ruwa to hadisi ya zo cewa idan ruwa ya kai salka guda biyu najasa ba ta ba ya kuke ganin haka aka ce hadisi to sai ya ce hadisu idza balaga al-mar'u qullatayn lam yahmil khabathan sai ya ce daga shi wanda suka rawaito shi Ash-Shafi wa Ahmad wal arba' al arba' su ne Abu Dawud Tirmidhi na Sahih Ibn Majah wa Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wal Hakim wa Ad-Darqutni wal Bayhaqi min hadith Abdullah ibn Abdullah ibn min hadith Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab an Abihi wa labdu Abi Dawud sai to ga lafazin Abu Dawud to ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ma wa ma yanubuhu min as-sibai wa ad-dawati fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-qabr shi ma zai zo yayi magana akan sanadin hadisin dawai dawai yace wa lafzul hakim lafazin hakim da ya rawaito shine idza kana al-ma'u qullatayn lam yunajjidhu shay kada za bambancin lafazi yake wa fi riwayatin li abi daud wa ibn majah fa inna hu la yanzu qala al-hakim sahihun ala sharqihi ma ay ala sharq al-bukhari wa muslim wa qad in tajja bi jami'i riwayatihi wa qala ibn mundah isnaduhu ala sharq muslim sai ibn hajar yace wa madaru rikicin hadisin duka ala al-walid ibn kathir akan wani mutum ne sunan shi walid ibn kathir fakila wasu suka ce an rawaito hadisin daga walid ibn kathir daga muhammad ibn ja'far ibn zubair wasu suka ce an rawaito daga walid shi walid ibn kathir daga muhammad ibn abbas ibn ja'far kaga san bambanci wasu suka ce kuma daga ubaydullah dan abdullah dan umar wasu suka ce daga abdullah dan umar wal jawab malam ibn hajar yace amsa shine anna hadha laysa ikraman tabi'an fa innahu ala tabdili an yakuna al-jami'a mahfuzan to shi ma aka yi ne kan magana akan wannan hadisi yayi magana akan wannan hadisi ya kai kusan shafi hudu hadisi guda daya yana so ya bayyana ma ya ingancin sa dan haka a yau idan mutum ya bai kawo matsala aka ce hadisi je ka faru da wannan ya ce hadisi mai rauni sai ce ko duk hadisin da aka zo ku kai ta yayi da akwai dalilin da yasa ai sai an bincike ake gani ko wani zai ce ma to duk abin da aka kawo sai ku ce hadisin bai yi ba wannan tabbaci ne tun da gaba ta saboda ni dan ake yayi abin da ake danganta shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar nan ya kawo hadisi na biyar da shi mai rafi'i mai littafin rafi'ul kabir ya kawo shine hadisin Aisha wanda kuma hadisi mutane da yawa abin ya shahara ya yaya to a cikin su suna ganin ma abin haka yanzu kan zo ka sa ruwa a rana sai ka zo za ka yi alwala da shi ko za ka yi wanka da shi ne ake cewa yana haibarwa yawa kusur da wani so wannan akan hadisi aka gine shi sai dai hadisin da ya ganta ba shine hadisin Aisha annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam nahaha ani tashmiki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hanita akan dumama ruwa ta hanyar sa shi a cikin rana ma'ana ka san lokacin sanyi yayi yawa sai ka san sa ruwa yayi nan ko ka bari rana ta kaja dan ka watsa ta ji ba zai cutar da kai ba wa qala aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam waye ce manta innahu yuriful bara cewa yana gadar da albara shine ake fassara shi da kudurta duk yake albara ba kudurta bane aljuzab shine kudurta albara shine wato irin ciwon nan na nemi wanda zaka ga mutum kaman ya koni shine albara wanda fata nan zaka yi kaman bajja nan kai inda mun haka da sauran wannan shine albara amma aljuzab shine kudurta ndani ko shine aljuzab to yana gadar da albara to sai Ibn Hajar yace wanda suka rawaito hadisin su ne Daru Qutni da Ibn Abi Asami da Abu Nu'aym da Baihaqi dukkan su rawaito hadisin ta hanyar Khalid ibn Isma'il daga Hisham dan Urwa daga babansa shine Urwa ibn Zubair yake cewa ya shiga wajen manzo Allah daga Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajenta tace wa qad sakhantu ma'an fi shams na dumama ruwa a cikin rana faqala sai yace la taf'ali ya humaira ya ce wannan wato iya ko wannan karamar mace kada ki aikata haka fa innahu yuriful bara wannan shine hadisin lafazin da yake nuna ngani ko to wanda aka rawaito hadisin duka shine Khalid ibn Isma'il Khalid ibn Isma'il to Khalid ibn Isma'il malamai sun yi hukunci akan shi cewa matru wannan shine garwa ta din ma'ana an yi watsi da shi ba karban hadisin idan an jira baki ya kaba kariya to ko ya zo da hadisin sai ya ce to hadisin bai yi ba saboda wannan mutumin da yake ciki shine maganganun da shi Ibn Taymiyyah ya dunkule sai ce wannan ba wajen da zai fassara su bane kagan dai sai zai tsaya wannan bayanin a littafin sa za a zaɗa lokaci ba ba zama karantawa ba za ka yi ce in kana so sai ka je inda aka yi bayanin sai ka je ka ɗauko waɗannan bayanan yace wa Khalid dinnan Ibn Hajar yana magana yanzu a kansa ma'ana ana tuka ne sufofinsa ala Ibn Abi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai yana da littafin shi Al-Kamil fi Du'afa yake cewa kana yaba'ul hadith yana sa hadisan ƙarya yana danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarya don haka in aka same shi a sanadin hadisi wannan hadisin ya faɗi to yanda ake tukar hadisin ke nan da haka ba wai ana nufin cewa an ka kawo hadisi ne sai mu mutalle ne sai a ce bi ba saboda kai ba daga cikin mutalle ba ko ba a masallacin mu take sallah ba ko ba dan kungiya kaza ba ne ba haka ba ne ana duba illar hadisi ne to kaga wanda ko yake kawo hadisan ƙarya ya danganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a amince mishi ba zai iya faɗan ko menene ba an gane ko kuma ana so ne a tsari zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun mutane to ga dai Ibn Abi ya ce kana yaba'ul hadith amma duk da haka ya samu wanda ya goya mishi baya ya mara mishi baya rawaito hadithin ta wata hanya daban shine wa tabi'ahu wa ibn wa'ab abul bukhari an hisham shi ma daga hisham kana sai ya sake cewa shi Ibn Abi kenan ya ce wa wahab shi wahab din da ya mishi mutaba'a ya rawaito hadithin ta wata hanya shi ya fi ma Khalid bin Shari huwa asharu min Khalid وتابعهما الحيثم ابن عدي حيثم ابن عدي فيما يا مسلم تابع يا سمو حديث فيما هو ta hanya daban tunda wannan hanya ta baci wacce ma ta baci to an samu hanya ta gudu to ga malamai suna bin diddigin hanyoyin hadisi ko sun kai dari ko sun kai dubu ne sai sun bi su sun tabbatar cewa yaya hanyoyin su shine kama abin da ya gabata cewa Imam Bukhari yana cewa hadisi hadisi masu inganci dubu ne da masu rauni dubu ɗari abin nufi kenan ya san wannan hanyar ya san in ka kawo hadisi ne zai kawo ma hanyoyi ɗari akan hanyar ya ce ga shi wannan hanyar ai akwai wani ba ta da zuwa kamar yanzu ne ka tashi za ka tafi kan sai ka ce wata hanya ce ta hukumi ya ka ce a hanyar samuna sai a ce ai ta yi gargada da yawa ba ta da kyau zaka ce to shi kenan ka zaga ka bi ta nan bauchi da ke nan kuma tayi nisa ko sai a ce a to kai yanke ka koma Abuja ka bullo ta Kaduna ka je ka shiga Kano yake to ina zan je da wani duk hanyoyin da ka ga dai ba su da kyau ne to haka kuke bin dindin hanyar Habibi a ce wannan hanyar sai duk an bincika musamman in akwai tuhuma a cikin wanda ta rawo don zan samu mutum na uku ayo a ce shi kuma ba yi da abin nan shine wato Haitham ibn Abi shi ma ya rawaito hadisin yace daga Hisham dan kuma ya rawaito sai malam shi ibn Abi yace wal Haitham shi Haitham din nan kazzaba ku yaya ibn Ma'in yaya ibn Ma'in yace maka da shi ne da ma annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga hadisin dai a ce in ka sa ruwa a rana ba a wanka da shi ba hadisi bane ba annabi bane yace sai a wanka sa shi dan kila abin ya shahara kaman canji an kai wanka da ruwan da aka sa a cikin rana zaka yi fitinta to canji ne ba annabi bane ba to yana daga cikin kuskuren da muke daga mutun ya yanko magana sai sai annabi ya ce kaza to wannan kaman kariya ne ka ba dan zaka ce yake sai ka kawo daga wa har inda yake to sai sa malamai suke bin diddigin wannan hanyoyi ko wanda wannan da aka kore sai wani ya sake musu muta ba ai kuma ya sake rawaito a jikin ta wata hanya shine Muhammad ibn Marwan as-Suddi wannan shi ma ibn Hajar yake matsuru shi ma ba ta faruwa ya shi dan yana kariya akara da wata barani din autan min malihi wa qala lan yarihi an isha illa Muhammad ibn Marwan kaza qala fa wahima wa qala wa rawahu ad-Darqutni fi gara'id mali arwaito ma ta hanyar mali min malihi ibn Wahab an mali an isha wa qala yake hadha baqi wannan hadisi ne ba ta ce an ibn Wahab wa an malikun ayran wa man duna ibn Wahab du'afa duk wanda suke kasa da imama zuwa alim haka zaka yi kana ta kana san kaje kaga mutum a maimakon wasu din nan da wani zaka dauki wannan ta dafa ta karantawa kana ganin hadisi sai da inganci wannan ibn Hajar ba iya kan ta muka ba kenan ka dauki Fathul Bari haka yake fasa a cikin Bukhari gane ko idan ma akwai wasu ruwayoyi da suka zo da ƙarin abin da ya ambata haka zai kawo yayi bayani wannan littafin na hadisi shine na Buraya wannan littafin na wani babban malami wato kar a ce an bar mutanen hajjar ka ba mutumin Somaliya ne ana kiran shi sai lai gane ko ana mutumin Somaliya iyaka da Yemen ya rubuta wannan littafin shi kuma Bahanafi ne malamin hadisi ne kalan ta ji ana zuwa ana maganar mazhaba sai ka tattara duk littattafan mazhabohin kana so ka san ka yi aiki eh ba za ta zo ka takaita kawai ta ce kai mazhaba guda duk ta ji ma'ana ka bincika ina ne suka haɗu ina ne suka rabu inda suka rabu ina ne dalilin wani ina ne dalilin wani kaga yanzu kamar idan mun malikiya ne muka ce mun yarda da hadisin ba a sanya ruwa a yi alwada da shi na zo zan yi alwada da shi sai an hana annabi ya ce wanda ya taɓa shi zai yi albarka sai na ajiye mazhaba ma inda ya hadisin ba inganci ba ne sai na ɗauki mazhabar shafi'iyya don da ibn Hajar shafi ne kuma ya rauna ta hadisin ta ba sai ni ban yarda da wannan ra'ayin na ku ba misali wannan littafin sunan shi na Buraya bi ahadithi al-hidaya al-hidaya littafi ne babban littattafan hanafiya gani ko babban littafi ne kuma wannan yana daga cikin amfanin cikin manya-manyan littattafai na tafsirin da hadisai akwai inda ya kawo wani hadisi ya kawo mishi hanyoyi da yawa kamar yadda muke faɗa sukan kawo hanyoyi da yawa a cikin wato hadisi kamar anan ya kawo kai matsalar shafan kai ina ake so a shafa a kai in mutum ya zo a lura ai ka ba kwanza in sun zo a lura sun taɓa ruwa ko sai ke haka sun gini ne a kan dalili dalilin su shi ne kamar a mazhabar hanafiya idan ka taɓa kashi ɗaya a cikin wuri na kai to shafan kan ɗaya ne me dalilin su suka ce mafi karancin abin da ake haji a kansa shi ne ruhu ko idan mutum ya yi tashar abin da ya kai ruhu dina to za a mutu haji ko haka nan mafi karancin sadaki shi ne rubu dina da haka an zuwa da dama mafi karanci ka shafa rubu ne ba a in ka shafa rubu ba a siya yi don shi ne mafi karancin abin da za a ce kasa da shi kan da yi ba amma in ka shafa rubu in ka kasa kai kashi hudu ka shafa shi kan da ya yi
wasu suka ce in ka shafa gashin da ya kai fili guda uku a dolar ta yi me dalilin dalilin sun maza da sallallahu alaihi wasallam ya yi shafar kai a cikin alwala yana da rawani sai bai shafa rawanin ba sai ya shafa ɗan saman goshi ya shafa sauran rawani kuma gashin saman goshi ya san ba shi da yawa saka in ka ɗan shafa ko yaya ta yi kowa da abin da yake kafa hujja da shi to kuma da biya ina ne abin da aka fi so a shafa a gaba a ba duka ba ne amma biya ba duka ba ne tudu su ba ka kasa kai kashi uku ka shafa kashi daya saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as-sudus wa sunnu kadhi duka dalilan kenan ko ana kafa hujja da abin da yake ganin dalili in gane ko as-sudus wa sunnu kadhi ko anan ya ta wasu ma hanafiya suna da ra'ayi in gane ko su ma suna sulubi tare da abin nan malikiya yace al-hadithu thalithu ashar hadisi na 13 da shine hidayah ya kawo yace qalan musanni abinda malam yace shine wallazi yurwa fihi abinda aka rawaito a kansa a kan ma'ana shafar kai yace ya'ni masqur ra'si min at-taslim jab kai wato kaji da cikin uku mahmudun alayhi bima'in wahid da ruwa guda daya kuntu nake fi taslifil masqi ahadi na farko yace cikin abin da ya shafi shafan kai na uku na cikin kai akwai hadisi ba'du hasaniha wasu hadisan sun fito baro baro wa ba'du hadin mafhum wasu kuma hadisan ba su fito baro baro ba amma sariha yake daga sai hadisin da suka fito biyu ne sanura yace fa min hadithu amir ibn shaqiq ibn hamza ibn jamra bin jim wa ra an shaqiq ibn sanama qala ra'aytu usmana ai ana maganan shafa su uku uku a cikin alwala wanda hannu su uku uku yace ya rawaito daga usman wato ya ga usman radiyallahu anhu ya wanke hannuwansa su uku ya wanke kai su uku da aka wanke kai su uku kun makala sannan sai ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa fa'ala hada shi hadisin da mai hidaya ya kawo ne to ban san ko kun taba karanta wannan hadisin ba cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alwala ya wanke kai su uku kamar yanda aka wanke hannu su uku aka wanke fuska su uku aka kurkula baki su uku aka shaka ruwa su uku da facewa ko to shafa kai ma su uku to sai yace ala sai yace ala abu daud abu daud yace wa rawahu waqi'u an isra'il fa kala yace tawabba'a salatan faqat yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala su uku uku ne ba ana nufin ko wace gaba ya wanke ta su uku ba kala yace wa ahadithu usman as-siha kulluha tadullu ala mas anna mashar ra'si maratan wahida da hadithan usman radiyallahu anhu suna nufin ko dai shafa kansa فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا ثلاثا وقالوا ومسح رأسه ولم يذكروا فيه عددا انتهى تسيش وآمر ابن شقيق فتقدم الكلام عليه في تحليل اللهية اسئ فجيم إلا لا من تقوى أن مسألة الأمالية أنت سؤال لا سيكات إيه فجيم أنت يكي مدنة تاجبات أسان وانا مسلم أوان شان حديث ورواه الدار قطني في سننه من حديث صالح ابن عبد الجبار قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني عن أبيه عن عثمان ابن عفان أنه توضأ بالمقائد فذكر فيه التثليث في المسح وبقية الأعضاء قال ابن الكفار في كتابه صالح ابن عبد الجبار لا أعرفه يندى أكي سوكا كم كان يعرفه yace ban san waye ma Salihu ibn Abdul Abin nan din nan ba in gane ko ibn Abdul Jabbar ba illa fi hadha al hadith sai a wannan hadisi ni ban taba sani shi ba wa huwa majhulul hal wa Muhammad ibn Abdul Rahman ibn al Baylamani qala Tirmidhi qala al Bukhari yace ma Tirmidhi dan Tirmidhi al Majid dan Bukhari ne ya tambaye shi akan shi yace mun karba hadisi in ya kawo hadisi ba karba yana zuwa da nakara قال انتهى ورواه البزار في مسنده قال حدثنا ابن المثنى قال ابو عامر حدثنا عبد الرحمن ابن وردان قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن عمران عن عثمان ديني قال البزار ولا نعلم روى ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن عمران الا هذا الحديث انتهى ورواه ابو داود في سننه وانا هنا لنا ما عند معلمنا في فات لوكتين ko wance suke gyara lokacin su su duba duk wani littafi duk inda matsala take sai sun yi ciki da waje to ina da sun sami irin wannan zamanin namu da kayan aiki suke mu ga shiga kayan aikin amma kuma ba aiki da cikin tattaban duka an saka yanzu sai a ajiye littafin nan sai na ajiye na shekara biyar ban taba shi ba an riga an yi shi an ajiye zai zama wani ba shi da amfani ke wani ma kila bai taba jin shi ba eh matsala ta zo ta kute yasa zaka ji ba laifi bane in ka tambayi mai fatawa akan wani hadisi sai tsaya na duba shi ma ka dace ne ko zai je ne ko ya ga yaya malamai suka faɗa kan wannan hadisi in gane ko to haka suke kawo matsala ta abin da ya shafi wato ilimin hadisi in gane ko kuma duk wani abin nan za su yi hukunci a kansa idan abin da suke ganin daidai ne su tabbatar da shi wanda ba daidai ba idan ruwaya munkara ce su kore idan kuma suna da tsokaci da za su yi a kai ma'ana sai su yi a kan shi in gane ko kamar misali a nan akwai hadisin da aka kawo shi ne hadisi na 46 yace an rawaito daga annabi Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusli lil iratin ina da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya ga canwa ta zo yakan sa abin ruwan shi ya karkata mata sai ta sha fa tashrabu minhu thumma yatawadda'u bihi sannan sai ya lura da sauran abin da ta sha kullu shi Imam Zailali Allah ya masa rahama yace sai nace wannan hadisi rawahu Daruqutni fi sunani ma'ana sun fi aya yace Daruqutni ne ya rawaito hadisin nan a sunan dinsa min tariqain ta hanyoyi guda biyu daga Aisha hanyar farko yace daga Yaqub dan Ibrahim al-Ansari daga Abdurrabbihi dan Sa'id daga babansa daga Urwa ibn Zubair daga Aisha tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tamuru bihi al-irra fayusmi laha al-ina'a fatashrabu thumma yatawadda bi fadliha kada sai yace wa Yaqub hadha huwa Abu Yusuf al-Qadi wannan Yaqub da ya rawaito hadisin nan shine almajirin Abu Hanifa Abu Yusuf wa Abdu رده لا تكي عبد رده هو عبد الله بن سعيد المقبول وهو ضعيف جنا دروني جنا حديث أطيروني سيتي الطريق الثاني حنيا تبيوكما دا حديث يقول هنا أم محمد بن عمر الواجدي وانا كانت عند أكسا مواجدي ما جنا تعلالا كما عند ذلك قال حدثنا عبد الحميد بن عمران بن أبي أنس عن أبيه عن أروى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزجي إلى الهرة الإناء حتى تشرب منه ثم يتوضأ بفضلها انتهى يشك والواجد فيه مكان عند أكس واجد يكا قيدا لن واجد يقول أنا تهم الصبيوة أنا تهم شدكي أنشي دواس أبو بوالي بالله سنمي دسك تارا أكسا amma sai mana yake walahu tariqun akhar amma din yana da wata hanya banda wannan hanyoyin da suka lalace yana da wata hanya ta uku ngani ko inda sahawi a wajen imamu sahawi a cikin sharhu ma'anil athar shi ma haka yake irin wannan littafin yace haddathana ali ibn ma'bad qala haddathana khalid ibn amr al-qurasani qala haddathana sabih ibn hassan qala haddathana urwa ibn zubair an aisha fa zakarahu yace wa rawahu abu dawud bi ma'nahu min hadith dawud ibn salim tammar an ummihi anna mawlatiha arsalatha bi harifatin ila aisha wa radiyallahu anha fawajadatha tusalli فأشارت إلي أن دعيها فجاءت هرة فأكلت منها فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها انتهى ورواه الدارقطني وقال تفرد به عبد العزيز الدراوردي عن داود ابن صالح عن أمه بهذه الألفاظ انتهى وهذا في تكامل عن يوم الحديث dan haka abin da aka ma aiki na shari'a yana da yawa in mun zo muna dan sabanin mu guntu-guntu aka ta hadisi aka ce hadisin bai da inganci karka tsaya kana fada sai ka tambayi wanda yake hadisin bai ba me yasa kace bai da inganci an baka gamsu bane sai ta abin da yasa bai da inganci saboda kaza da kaza da kaza shike ne ba ma mun ajiye ilimin ne gaba ɗaya muna ana da awar cewa kawai ana neman ilimi ne amma ba a neman shi ne yanzu ma ilimi ne na waɗannan malaman haka wannan littafin mujallabi hudu ne ma'ana duk hadisai na wannan abin nan al-hidaya na marjinani wani littafin malamin hanafiya ne sai ne hadisan yake bi ɗaya bayan ɗaya shi ne zai musu aiki an gane ko kamar yanzu a ce wani malami ya rubuta littafi kamar yanzu a dauki littafin Shehu Usman dan Saudi wa rahimahullah Riyadus Sunna ai akwai hadisi to sai a samu wani talibi mai kwazo sai ya ce to bari na bi diddigin hadisan nan tunda hadisan nan ila ba a fadan gaya ga abin nan sai dai a ce kamar yanda annabi yake misali ko kamar yanda yazo daga annabi Allah to sai a jin shi a muku irin wannan aiki yanzu ka dauko za ka yi wannan aikin sai a ce ai ba ta fa aikin malamai abinda za ka kai waye da za ka yi wannan aiki su waɗannan su ai malamai ne kake suka zo kai ba ne dan ba wanda ya wuce gyara kullum yau ta iya yi a zuwa ce bai ba kike nan wanda yace kai ma bai bai ma gyara amma ba za a bar abu haka to yayi ta tafiya da haka yana daga cikin Qur'an da muke idan ana karanta littafi ko wani irin littafi in ka zo kan hadisi to yana da kyau ka binciki ingancin hadisi ko matsalar mu ba ma idan an zo an ce kawai annabi ya ce sai a hauka ya zauna an gane ko da an ce kawai ai annabi ne yake kaza sai a hauka ya zauna to kage yanzu da hadisai nan da yawa za ka ji to haka a haka kaman hadisai ne amma an bar hanyoyin sai ka ga ba su da inganci dan haka baya halatta ai aiki da su ko ka danganta ka ce ai annabi ya ce kaza yasa su waɗannan malaman zaka gani yasa suke wannan suna so su kubutar da kansu ya kawo hadisi ya nuna ma ga inda yanzu idan na zo ma na ce ma hadisi Tirmidhi ne ya rawaito to ni na gama nawa ko da hadisin nan ba yi da inganci ni dai na yi tunda na gaya ma ga wanda ya rawaito sai ka ji ka sani idan ka ji wajen Tirmidhi kuma abin da yake ma shi ke amma na zo ce ma kawai ai annabi ya ce ka ce ai na ta biyo a annabi ne kawai ya ce to wannan sai ka yi da yan sai an tsare ka tabar in gane ko wasu ma sukan ƙetare annabi a ce ai Allah yake tafi in taimake ka aina haka Allah yake in za a ce sai a yi magana a ce abu dai yana da kyau idan mutum ya yi yunƙuri Allah sai ya taimake sa amma kar a ce Allah ya ce tafi in taimake ka don sai in an tsaye za ka ce a ina Allah ya faɗa a ina Allah ya ce tafi in taimake ka wallahi na ja'a dubina da nabi annahum subulana ba ta ce taimake ka ce ba Allah ya ce waɗanda suka yi kwazo a cikin mu suka tashi suka yi aiki za mu shiryar da su zuwa tafarkin nan Allah bai ce tashi in kai ba ma'anar ayar ba ke nan gaje da ta ce wallahi na ja'a dubina sai ka zo tafsiri da ramadan da shi ya kusa a wannan masallacin malam Musa ya ce wallahi na ja'a dubina ma'anar shi Allah ya ce tashi in taimake ka ai ba wanda zai saurare ka masallacin nan kai ma ba za ka fara fadan wannan ba saboda haka yana daga cikin irin kurakuran da ake yi in za ka faɗi magana ka ce Allah ya ce ko ka ce annabi ya ce ko ka san me za ka faɗi jarafa in kai da kun mutane ce sarkin garin mu ya ce kaza a'a na ji a labarai an ce kaza wannan wani abu ne amma Allah da annabinsa duk abin da za ka dangana gare shi ka tabbatar kana da madogara mai ƙarfi a kai kuma ka tabbatar ba wani abu bane wanda yake na haramci da kake so ka haramta shi ko na halalci da kake so ka halalta sai ya zama wani dogara ka mai ƙarfi ce ba haka kawai mutum zai zo bakin kasuwa ko bakin tasha ya kawo aji wani sai ka tafartar da mutane shekaran jiya na je ana wani darasi sai wani yana tambaya wai an ce asalin banga wai Fir'auna ne ya fara kuma yanzu wannan ka kuli ka ci gaba da tambaya zai ce ai annabi ne ya faɗa zai faɗa mata sai annabi ya ce banga daga Fir'auna ne da yayin wa irin masu laifin nan ne da ba sa so a dinga takurar su su ne suke so su ma mutane sannan yake bari mu ja wani abu da za mu ba ka bangar ma to mu tallata a kasuwa saboda an ba yan banga ba za su fake yanda suke so idan akwai yan banga kuma ba za su yi abubuwan da suke so su yi ba sai ai banga daga Fir'auna ne saboda haka akwai maganganu da yawa da suke kan kuskure ne za a cewa Allah ya ce kaza har sai idan abin da Allah ya ce ne in gane ko Allah ya ce ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام هذا لما قال الله صلى الله عليه وسلم ليس الكذب علي كالكذب على غيري ين قريا غريني با كمان ين قريا مقوا ده قوا بني من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار wanda ya mun ƙarya da gangan ko ya nemi matsugunin sa wuta Allah ya tsare shi haka wannan gaskiya yana da kyau mu kula da wannan gaba musamman za a same ka kila wata rana ana ganin kai ne almajiri ne zuwa makarantu ko asabar da za a ko karatun yamma kana daukan da ta kullun san da yake ya wannan matsalar ka ce ya nabi ya ce kaza a dinga kiyaye ko za ka je ka gidan rediyo ka je kana ta murna saboda za a ji ka gidan rediyo kana bayani in ka ji dadin bayani a gidan rediyo kuma kai ta yi fadan abin nan ƙarya da gaskiya duka kamar yadda za ku biyo suna faɗa a gidan rediyo yanzu kamar cikin nisan sha'aban din nan wasu maganganu da ake faɗa daga jin su ka san cewa ba su da asali duk wani hadisi da ake magana akan nisan sha'aban hadisai guda biyu ne kawai suka zo akan nisan sha'aban masu inganci ingane ko hadisai guda biyu ne wanda suke da inganci akan abin da ya shafi nisan sha'aban kuma su ma hadisan hadisi ne na Mu'adh ibn Jabal da hadisin hadisin Mu'adh ibn Jabal da hadisin Ubada ibn Sani radiyallahu anhu su suka rawaito hadisi guda biyu da lafazi daban-daban amma da ma'ana daya farko hadisin Ubada yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza kana laylatan nisfi min sha'ban ittala Allah ala khalqihi fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li mushrikin aw mushahidin cewa idan sha'ban ya kai tsakiya cikin wannan dare Allah madaukakin sarki ya kalle ka bayinsa gaba daya sannan sai ya gafarta mu sai dai ga wanda yayi shirka da shi da kuma wanda yake da iyayya tsakanin shi da wani to wannan hadisin da yazo a cikin yusuf sha'ban kenan to in na tambaye ku kuma akwai sallah a ciki ba sallah raka'a 100 raka'a 1000 da kullu huwa 15 ko 10 raka'a dan bai zo a cikin hadisin ba ko a kebance ita nisan sha'aban din da yin azumi annabi ya ce ayi azumi a ciki ba bal abin da yazo daga gare shi cewa idan tasafa sha'abanu fala tasumu kina azumi sha'aban ya kai rabi kada ku yi azumi ba ji azumi to sun ce a nisan sha'aban din ne za a yi azumi wasu ma su raya da ran da fiye-fiye da bukukuwa da sauransu to hadisai ne guda biyu suka zo kuma dukkan su hadisan ba su kunshi cewa a yi wani abu ba shi yasa ibn Rajab yana da littafi a kan abin da ya shafi sha'aban ya ce cewa duk hadisan da suka zo a kan nisan sha'aban sun zo haɓa su musamman a kan abin da ya shafi a yi ibada ba wani abin da ya shiga kasan an daɗe ana raya nisan sha'aban mutum sai ya zauna ya sakankanci sai ranar 15 ga watan sha'aban ya yi azumi guda ɗaya kuma sai ya fi wanda yake azumin da ke nan da alhamdu da sauransu wani ma cewa ya bada fata wani cewa ai an ce mala'ika Jibril ya ce duk wanda ya yi azumin nisan sha'aban sallar abdullahi da zai samu ya fi ibadar da wani na shekara 1060 ko 1030 ya fi azumin arfa kenan wanda yake da dalili ne karfi azumin arfa ko azumin muharram afdalu siyahi ba'da ramadan shahrullahi muharram sai mutum ya ajiye muharram sai zai na nisan sha'aban da ma anzalallahu bihi min sulhan kuma zalla sallallahu alaihi wasallam bai yi shi ba bai ce ayi ba saboda haka duk irin waɗannan abubuwan mutum ya danganta ga annabin Allah kuskure ne in gane ko yasa dole a koma a yi karatu in kana ɗan bibiyar karatunka kana ban ce sai kowane abin nan ba ɗalibi wanda yake so ya nemi ilimi na gaske ma'ana dole ɗaya ya dage ka yi karatunka ba da dai ba kuma ka tsarkake niyyarka cikin neman ilimin kar ka zo ka yi ilimin da za ka zo ka dinga alfahari kana nuna cewa kai ka yi ta ko kana birge mutane in ka yi wannan ilimin ba zai amfane ka ba ka yi ilimin da za ka amfanar da kanka ka amfanar da al'umma wannan shi ne da fatan Allah maɗaukakin sarki ya dakatar da mu subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik ta iya yi waki da insha Allah darasi na gaba da zani ya zama shi ne kila na ƙarshe kafin Ramadan a yau kamar wata zai zama 16 ko 17 ko 15 ne ya zama 16 kaga satin da za a zo zai kai kusan 24 ke ne to sai kai 24 wata ne ke nan to zai kai 23 ko 27 kaga daga nan kuma tunda ba za mu samu wani karatu ba don haka ta iya yiwuwa tunda mu tattauna wasu matsaloli
da suka shafi wato shiri da watan Ramadan. In Allah ya sa mana rayu, na kwaba na cikin sarki a nan nan wannan lokaci. Haka ma'ana daga wannan satin da zamu karatu kuma ko lokacin da Allah ya sa cikin sarki ya sa muka da Ramadan lafiya. Muna cikin masu ko kuma mu dawo bayan. Ina fatan Allah ya sa cikin sarki ya fara mu. Assalamu alaikum.